Wannan ne na nuni da cewa matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta ya dade muni la'akari da canjin da aka samu na hawan farashin kayayyaki musamman na masarufi wanda suka rubanya na shekarun baya da suka gabata. An samu kari a hawan farashin kayayyakin abinci daga kashi 20.60 cikin 100 a watan Yuni zuwa kashi 22.2 a watan Yuli, wanda ake ganin ya samo asali ne sakamakon hawan farashin biredi da hatsi da sauran kayayyakin abinci. Abubakar Muhammad wani magidanci ne da kwatanta munin lamarin
wannan inflation da ake magana akai gaskiya ne, babu ƙarya. Kowa ka ya sarra dadin da muke ciki, mun san wahalan da muke ciki. Sai ka samu da ƙarne wanda zaka iya ci da iyalinka, kila ma ba zaka iya yin su uku a rana ba abinci, sannan ka je kasuwan nan ne zaka ga tashin hankali. Abinda 10,000 zai saya maka da ka je ka lallaba, 30,000 ba zai saya ma ba yanzu. Abin ya wuce duk yadda ake tunani, kuma duk wanda yake ji na yanzu haka ya san radadin nan kowa na jin ta a ciki. Sai dai kawai mu ce Allah ya kawo mana saukin wannan lamari.
Alƙalamin farashin kayayyakin masarufi na hukumar kididdiga ta Najeriya dai a watan Yulin shekarar 2022 da muke ciki yayi nuni da cewa an samu karuwa na kashi 18.17 cikin 100, wato sama da kashi 18.62 cikin 100 da aka samu a watan Yuli na shekarar, lamarin da ke nuni da cewa an samu sauyin farashi a ayyuka da kayayyaki da mutane ke amfani da su na yau da kullum. Batun da masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Isa Abdullahi yace hakan ba karamin shafar tattalin arzikin kasar zai yi ba.
Wannan irin abubuwa sun zamanto alaƙaƙaiwa tattalin arziki, kuma abinda ake gudu shine zai zamanto ba za a iya tsare-tsare na kasa ba, kuma ba za a iya tabbatar da yau abinda ake kira focus, me mutum yake ganin zai iya sayarwa in ya sarrafa, kuma idan ya siyar zuwa lokaci shekara guda nawa zai ci riba akan wannan. To ba zai iya sanin ma zai iya ci riban ko ba zai ci ba, tunda farashin abubuwa kullun karuwa suke yi. Bai san in yanzu yayi abu ko zuwa anjima farashin abin da yake yin aiki da shi ya karu ba, to kenan ba za a iya tsare-tsare ba na tattalin arziki, ba za a iya kuma daidaita abubuwa da yau da kullun ko a gida mutum yake, mai musamman wanda suke daukan albashi, wanda dama 100,000 yake kai shi wata, to ba zai iya kai shi watan ba. Dole kenan sai dai ya rage wani abin da yake amfani da shi a gida.
A nashi bangaren mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a kasar Hassan Saudauna cewa dole al'umma su yi wa kasar adalci, domin hawan farashin kayayyaki ya shafi kasashe da dama a faɗin duniya.
Duk duniya yanzu abinda ake shiga shine faduwa da tattalin arziki na kowace kasashe. A Afirka kasashe 26 sun riga sun shiga yanayin lahaulawala goti na talauci, amma ina gaya miki dole ne mutane sun zama yan kishin kasa, sun zama sun san inda aka kwan, sun zama inda aka tashi. Yanzu idan kika tafi London kije ki bincike, zaki gane a gidajen majami'u wato coci-coci da irin su America ake rabawa mutane abinci, saboda tsananin irin rashin da ake fama da shi fuskanta a cikin waɗannan kasashen, domin talauci ya yi ma mutane katutu. Amma wannan duk ba zai hana mu fito mu cewa ita gwamnatin tarayya ta masa kaimi da irin kamfanukan da suke ganin cewa an taimakawa al'ummar Najeriya wurin ganin an fita cikin wannan halin.
Rahoton da ya bayyana cewa an samu ƙari mai yawa a farashin kuɗin siyan iskar gas, man fetur da diesel, da jigilan fasinjojin jiragen sama, tufafi da dai sauransu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.